This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Inda za ku ji cewa jami'an tsaro da 'yan banga a Kamaru sun dakile wani harin kunar bakin wake da wasu mahara suka yi niyyar kaiwa a garin Kolofata da ke arewacin kasar.
Jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira, ɗaya kuma 'yan banga da 'yan ƙato da gora sun harbe ta da kibiya amma ta tarwa tsakanta.
Za kuma ku ji cewa hukumar EFCC ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta tabbatar an hukunta waɗanda ake tuhuma kan sama da faɗi da kuɗaɗen sayen makamai. Yayin da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrila ke musanta zargin cewa ya karɓi wani kaso daga cikin kuɗaɗen a lokacin yana majalisar dokokin ƙasar.
Ƙarya ce da mutane suke son su ƙaga saboda su kawo ruɗani ko kuma su ci mai mutunci don cimma burin kansu.
Za ku ji ƙarin bayani da ma wasu rahotanni, amma za mu fara ne da karanto muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa rundunar taron dangi da Amurkan take wa jagorance za ta yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Ya ƙara da cewa ƙungiyar ISIS tana ƙara samun koma baya kuma shugabanninta ba su da sauran wurin ɓuya. Saƙonmu ga su 'yan ta'adda mai sauƙi ne, ka shirya kai ne na gaba, in ji Mista Obama cikin wata sanarwa mai kakkausar lafazi da ya helkwatar ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon bayan da ya gana da majalisar tsaro kan matakai na baya-bayan nan da ake ɗauka kan yaƙi da ƙungiyar ta ISIS. Shugaba Obama ya yi ƙoƙarin ya sake tabbatarwa da kuma kwantarwa Amurkawa rai kan matakan da gwamnatinsa take ɗauka ba mummunar harin da mata da mijinta suka kai a garin San Bernardino a jihar California a farkon watan nan, da kuma wato bayan da suka zama masu koyi da ISIS, da kuma mummunar harin da masu tsaron ra'ayi suka kai kan birnin Paris cikin watan Nuwamba. Mista Obama bai yi wata sanarwa kan wasu sabbin matakai da gwamnatinsa za ta ɗauka ba, duk da haka ya ce sojojin taron dangin za su cigaba da farauto da kuma gamawa da shugabannin 'yan ta'adda. Haka zalika ana cigaba da horar da sojojin Iraki da samar musu da kayan aiki, har da ma wasu ƙungiyoyin mayakan sakai a Siriya waɗanda suke fafatawa da ƙungiyar ta ISIS.
Jiya Litinin, ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turai EU ta fara gudanar da shawarwari da ƙasar Serbia, kuma ta ci gaba da shawarwari da Turkiya, wadda ya cije na tsawon lokaci matakin da daga ƙarshe zai kai ga shigar ƙasashen biyu ƙungiyar mai ƙasashe 28 a halin yanzu. Wakilan ƙungiyar EU sun buɗe shawarwarin ne jiya Litinin kan matakai biyu cikin 35 na shawarwari da Serbia da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin ƙasar na dawo da hudar diplomasiya da ƙasar Kosovo. A gefe guda kuma, wakilan ƙungiyar EU a Brussels sun farfaɗo da batun neman shiga ƙungiyar da ƙasar Turkiya take nema bayan fiye da shekara guda tun bayan da shugaban ƙungiyar tarayya Turan wato Jean-Claude Juncker ya ce akwai buƙatar ƙungiyar ta sake nazarin yunkurinta na neman faɗaɗawa. Ba a jin akwai ɗaya daga cikin ƙasashen nan biyu da za ta iya kammala sharuɗin shiga ƙungiyar cikin wani ɗan ƙaramin lokaci.
Rundunar sojojin ƙasa ta Amurka jiya Litinin ta ba da sanarwa za ta gurfanar da Saje Boye Bagdal kan zargin barin wurin aikinsa da kuma jefa abokan aikinsa wasu sojoji cikin haɗari a ƙasar Afghanistan. Bagdal ya shafe shekaru 5 wato mayakan sa kai na Taliban suna garkuwa da shi kamin su sako shi bara a musayar fursunoni 'yan Taliban 5 da Amurkan take tsare da su a fursunonin sojanta da ke sansanin mayakan ruwa da ke Guantanamo Bay a Cuba. Idan har aka same shi da laifi za a yanke wa Saje Bagdal hukuncin ɗaurin rai da rai. Amma lauyoyin soja da suke ba shi kariya sun dage cewa hukuncin da ya dace shi ne na rage masa mukami. Ɗauri na wani ɗan gajeren lokaci kuma a sallame shi ba tare da samun ko sisin kobo daga hannun gwamnati ba. A hira da aka yi da shi, Bagdal ya ce ya bar wurin aikinsa ne har ya shiga hannun 'yan Taliban domin ya jawo hankali kan bar gurbin shugabanci da yake zargi a rundunar da yake.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A birnin Baltimore da ke jihar Maryland kusa da nan birnin Washington DC, masu ta alkali yanke hukunci sun fara sauraron shari'ar da ake wa wani dan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani bakar fata Fred Gray, wanda rauni da ya samu a gidan bayansa a lokacin yana cikin motar ɗan sanda a watan Afrilu wanda ake zargi ya kai ga mutuwarsa. Dan sanda William Porter, wanda shi ma bakar fata ne, shine na farko da aka gurfanar cikin ɗan sanda shida da za su fuskanci shari'a kan mutuwar Gray. Masu gabatar da kara suna zargin Porter da sauran ƴan sanda da kasa taimakawa Fred Gray, wanda ya ji mummunan rauni a gidan bayansa yayin yana cikin motar ƴan sanda. Hukumomi sun kira motar a zaman akwatin mutuwa da tayoyi, amma lawyer da yake kara ɗan sanda Porter, Joseph Mather, ya kira mutuwar Gray da zama abin takaici. Duk da haka ya dage cewa babu shaidar da za ta kai ga samun wanda yake baiwa kariya da laifi.
A kasar Burundi an fara shari'ar wasu manyan hafsoshin sojin kasar da ƴan sanda su fiye da 28 kan zargin suna da hannu a wani yunkurin juyin mulkin gwamnatin shugaba Pierre Nkurunziza a cikin watan Mayun bana. Ranar Juma'a ta shige ne waɗanda ake zargin, ciki har da tsohon ministan tsaron kasar Cyril Ndayirukiye da wasu masu mukaman janar-janar su biyar suka bayyana gaban wata kotu a gari da ake kira Gitega da ke tsakiyar kasar. Masu gabatar da ƙara sun ce ana zargin mutanen ne da yunkurin hamɓarar da gwamnatin ƙasar cikin watan Mayu da kuma kashe sojoji da takumata da tarzoma. Amma lauyoyi da suke kare waɗanda ake tuhuman suka ce ba su samu cikakken daman ganin fayil-fayil na waɗanda suke baiwa kariya ba. Kuma sun yi zargin cewa ana musguna waɗanda suke kare wan a fursuna kuma an tsare su a wurare da ba su dace ba. Tun cikin watan Afrilun bana ne dai Burundin take fuskantar tashi-tashin hankula bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana shirin tazarce.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara gabatar da rahotannin namu daga kasar Kabaru, inda bayanai daga garin Kolofoto da ke arewacin kasar ke cewa jami'an tsaro sun dakile wani yunkurin kai harin ƙunar bakin wake akan wani masallaci da ke garin. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Waɗansu ‘yan mata ‘yan ƙasar shekaru 15 ‘yan ƙunnan bakin wake sun kai wani sabon hari a garin Kwalfata, amma ba su samu nasara ba, domin ‘yan bangan garin ko ‘yan ƙato da gora sun nemi su kama su a yayin da suke ƙoƙarin kutsa kansu a cikin wani masallaci na wannan garin na Kwalfata. Jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira, ɗaya kuma ‘yan banga da ‘yan ƙato da gora sun harbe ta da kibiya, amma ta tarwatsa kanta. Wannan hari dai ya zo daidai a lokacin da gwamnonin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru su goma da ministan cin gida na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel suka kammala taronsu na ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Shi ma shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya aika da saƙon murnarsa ga jami'an tsaro da ma 'yan banga ko 'yan ƙato da gora domin irin jajircewa wanda suke yi na kammalawa da maharan Boko Haram a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Minista Rene Sadi ya ce jami'an tsaro kamar su kalmomi da ma 'yan sanda su ja ɗamara domin cimma buri na ganin cewa an kammala shagugulan Kirsimeti da shigowar sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana, sannan ya kai sake gargaɗi wajen masu tafiye-tafiye a cikin motocin safa-safa ko bus-bus da su ma su ba wa jami'an tsaro haɗin kai wajen binciken kwakwaf da ake yi musu a tashoshin ɗaukan fasinjoji da ma hanyoyin motoci, sannan su tona asirin wanda ba su amince da shi ba domin kar ai musu kitson da kwarkwata. Kuma ya ci gaba da cewa za mu sanya dakarun tsaro a cikin motocin sufuri da malakiyar jama'a a duk inda za su je a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sannan ministan ya ja hankalin gwamnoni guda 10 na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da su yi aiki da sarakunan gargajiya da masu unguwanni da ma masu aikin sa-kai na 'yan banga ko 'yan ƙato da gora domin su haɗa kafaɗa-kafaɗa da su domin samun kwanciyar hankali a manyan biranen ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da ma ƙauyuka baki ɗaya. Ta ɗaya hannun kuma ƙungiyar masu aikin sufuri ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru su gudanar da wani babban taron su a gwamnatin ƙasar Yaounde domin ganin yadda motocin safa-safa da motocin bus-bus suke kokawa wajen tsadar takardun haraji na motocin nasu da ma tsadar man fetur, har ma da yadda su ma suke neman cewa gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta sanya matakan tsaro akan hanyoyin ƙasar baki ɗaya, musamman ma a jihohin arewacin ƙasar inda maharan Boko Haram suke da da karfi kuma jahan gabashin kasan anda ake fama da yan fashi da kwarowan yan tawaye wanda suke kwararowa daga kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kan haka ne na tambayi Alhaji Ruwan Sharubusu a matsayin sa ya ce wa ko menene yasa suka gudanar da wannan taro a daidai wannan lokaci.
Eh wato abin da yasa muka yi wannan taro da yau shekara kaman biyu kenan ba mu yi wannan assembly babban assembly ba, kuma dalili shine logan da za mu yi sai ga ƙasa kuma ya shiga cikin wani hali batun Boko Haram, sai muka ce a ƙasar mu mai fadan ƙasar mu tukun.
Sannan kuma wannan binciken kokob da ake yi wa fasinjoji bai zai kawo musu cikas ba kuwa,
kuma su kansu ma fasinjoji suna jin dadi cewa don daga shiga a saka wani abu mota ya fashe a mutu gara a sauka a duba ku kungu shiga ku tashi.
Koya suke ganin matsalan tsadar man fetur a ƙasar ta Jamhuriyar kamar a yayin da wannan lokaci farashin man fetur ya fadi warwas a kasuwan duniya?
Eh to yanzu dai mun yi wani babban taro wata biyu kenan da ya wuce na batun rage man fetur, kuma shugaba ya yarda cewa za a rage. Yanzu muna jira ne takarda ya fito cewa an rage.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga batun fada da 'yan kungiyar Boko Haram a Kamaru sai batun tallafawa mata a Najeriya, inda kungiyar nan ta Save the Children International mai tallafawa rayuwar yara ta koyar da dabarun sana'o'i ga mata iyayen marayu da waɗanda mazajensu ke da ƙaramin ƙarfi su kimanin 1,000 ƙarƙashin shirinta na musamman da aka yi wa lakabi da Steer Project a jihar Kano. Daga Kanon ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Manufar shirin ita ce ƙarfafa tattalin arzikin matan da aka bari da ɗawainiyar kula da marayu, ko kuma waɗanda mazajensu ke fama da lalura da ta sanya ba sa taɓuka komai wajen kula da ‘ya’yansu. Atiku Muhammad Yola da ke zaman babban jami'in lamuran tattalin arziki na shirin ya ce ana aiwatar da shirin ne a jihohin Kano da Kaduna da Bauchi da Sokoto da kuma Plateau, amma a jihar Kano ƙananan hukumomi 14 ne ke cin gajiyar shirin.
A shi wannan aikin ana yin sa ne don an san ita uwa ita take kula da ɗa. So yara ake so marayu da marasa galihu a tallafa musu. To shi yaro ai ba za ka iya zuwa kansa ba, sai ake nemo uwarsa. In ka tallafi uwa, ka tallafi ɗa. Saboda haka a tsarin mu, banda tsarin tattalin arziki, akwai tsarin ilimi, akwai na abinci, akwai na unawalwala, akwai na tarbiya, su tsarika ne kusan guda 7 or 8. To ana yin su ne bangare bangare. In tattalin arzikin su ya yaukaka, ana sa rai abin da suka samu za su yi ‘ya’yan su hidima, sannan mu kuma dama ‘ya’yan muke so a tallafe su, ilimin su da lafiyar su zama mutane a cikin al’umma.
Shi kuwa Muhammad Almashi, babban daraktan ƙungiyar Geopin, wacce ke aiwatar da wannan shiri a ƙaramar hukumar birnin Kano a madadin ƙungiyar Save the Children International, ya ce
yau kusan shekara guda mun zaɓo matan nan, kuma mun tura ƙwararri daga ma'aikatanmu sun je sun bincike kan wani irin sana'o'i ya kamata mu koya musu ƙanana waɗanda za su iya samun kuɗi, wanda kuma dole a yi amfani da su a kullum. Kuma haka muka sama musu hanyar da za su yi kasuwa su sai da kayayyakinsu ba tare da sun wahala kansu ba. Muna da mace 975 a ƙasa da 'ya'yansu sama da 4,500 a ƙasa waɗanda muke tallafawa ta fannin ilimi, ta fannin lafiya, ta fannin abinci mai gina jiki, ta fannin walwalarsu, ta fannin tsaransu kansu yaran saboda hana cin zarafinsu.
Kaɗan daga cikin mata 900 da ɗoriya da suka ci gajiyar wannan shiri sun bayyana farin cikinsu.
Sunana Binta Idris daga Sagagi. Sun koya mana sana'o'i da dama. Ɗaya daga ciki abinda ni aka koya min, an koya min ɓangaren agarkarta, ɓangaren noma. Saboda haka dama a gidana ina saida ɗan kayan miya da ɗan tattasai da tumatir da kuma irin su kwakwamba ɗin nan da su kabeji, duk ina siyarwa kuma ina samun alheri a ciki.
Sunana Sa'adatu Muhammad. Alhamdulillah mun samu ƙaruwa sosai da su saboda sun koya mana sana'o'i da dama, kamar su shirin dutse, su garin ɗan wake, kori kamar garin ɗan wake wanda a yanzu ma muna sarrafa shi muna siyarwa. Shi kuma wannan garin ɗan wake ba irin kwaman garin ɗan wake ne wanda za a yi da rogo da su dawa ba, na musamman ne suka koya mana shi da abubuwa waɗanda mu ma ba mu san ana zuba su a ciki ba har sai da suka zo suka ba mu sirrin abin.
tuni dai gwamnatin jihar Kano da ma majalisar karamar hukumar birnin Kano suka yi alƙawarin ɗaukar matakan ƙarfafa wannan tsari domin cigaban al'ummar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi dan Marai Jos.
Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. Kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. Ɗan yara manyan gobe, abba yara Allah nana. Ɗan yara manyan gobe, ɗan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Ɗan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. Kwasan inganci mai kyau, har kwasan aiki mai kyau. Kungurma idan kun yadda, ƴan yara manyan gobe. Haba yara Allah nana, ƴan yara Allah nana. Haba yara manyan gobe.
Kuna dai tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu karfe 2 ne da kusan minti 17. Yanzu bari mu je ga batun yaki da masu yiwa tattalin arziki zagon ƙasa, inda hukumar EFCC ta ce sai inda ƙarfinta ya ƙare wajen ganin an hukunta dukkanin waɗanda ta gurfana a gaban kotu, yayin da ake shirin ci gaba da sauraron ƙarar da ta shigar akan tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya shawara kan harkar tsaro, wato Kanal Samba da Suki, game da batun kuɗaɗen sayan makamai. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Erika ya aiko mana.
Gabanin kuma a kotu don muwawar duba bukatar bada bailin tsohon mai bawa shugaban kasa shawara ta harkar tsaro Kanal Samba da Suki, hukumar EFCC na ci gaba da bayyana kwararan hujjoji da take da su kan zargin da ake wanda ake tuhumar da almundahanar sama da naira miliyan 600 da kuma sama da dala biliyan 2.
Was arraigned alongside five others for offences bordering on money laundering and criminal breach of trust.
EFCC dai da ta gabatar da Samba da Suki da wasu mutum biyar ciki da shugaban gidan talabijin na AIT Raymond Dokpesi, ta ce tuhumar awan gaba da kudaden da ake waɗanda ake tuhumar za ta ci gaba da gudana har sai an tabbatar da hukunta duk waɗanda ake zargi ba kamar yadda aka yi a baya ba wajen yin dogon turanci da ɓata lokaci.
I think it's not helpful to be cynical at this stage. Let's give the judiciary the benefit of that. The court exists for people to prove their innocence.
Zamu ba kotu wannan damar don kawar da kokonton da muke yi, inji kakakin hukumar EFCC Wilson Ojeren, wanda ke karfafa muradin hukumar na samun kotunan musamman da za su rika shari'ar waɗanda ake tuhuma da almundahana, da shari'un ke samun tsaiko a kotuna da ke da ɗimbin ƙararraki a gabansu, hakanan da samun lauyoyi da ke tsayawa kai da fata wajen kare waɗanda ake tuhumar. Shima lauyan Raymond Dokpesi, wato Mike Ozokume, na murnar amincewa da bada bailin Dokpesin, inda yanzu saura cika sharuɗa ne kawai. Dokpesi dai, wanda ake tuhuma da amsar sama da naira biliyan 2, ya ce ya yi amfani da kuɗin ne da suka fito ta hanyar ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara ta harkar tsaro ta hanyar tallata ayyukan kamfen ɗin tsohon shugaba Jonathan, maimakon tafiyar da kuɗin wajen su makamai.
And that it is nothing more than 7 years imprisonment. Quit the prosecution.
Ozokume ya ce ai ba wani abu zai wa Dokpesin ba, da ma an same shi da laifin da ya wuce ɗaurin shekara 7, da haka yana mamakin abinda ma yasa aka yi tsaikon ba da bailin nasa. Hakanan lauyan ya ce yana ganin shari'a za ta kai kimanin watanni 18 ne ana ta tafka muhawara.
Upon fulfillment of these conditions, EFCC should not go ahead and rearrest him.
Ina fatar EFCC ba za ta biyo baya ta sake kama Dokpesin ba da wata sabuwar tuhumar, tunda alkali Gabriel Kolawole ya amince da bada bailin nasa. In za a tuna, kotu ta bada bailin Samba da Suki a tuhumar mallakar makamai a gidansa, inda maimakon ya samu damar ficewa ƙetare kamar yadda ya bukata don samun magani, sai jami'an tsaron DSS suka yi wa gidansa kofar rago, inda daga bisani sabuwar tuhuma ta miliyoyin naira da biliyoyin dala ta fito, da hakan ya yi sanadiyar awon gaba da shi. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa shi ma ila da baya wancan ita aka tasa
madalla gaida Nasir Adamele kaya to dangane da batun badakalar kudaden sayan makaman a karan farko gwamnatin jihar Adamawa a sanata Muhammad Bindo Jibrila ya nisanta kansa da zargin da wasu ke yi na cewa shi ma ya karbi wani kaso a cikin kudin a lokacin yana matsayin mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da harkar tsaro a majalisar dattawa Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoton da za ku ji daga Yola
yayin da Allura ke kara tono garma game da badakalar sayo makamai a tsohuwar gwamnatin da ta gabata lamarin da yake yanzu ma ana ambaton sunayen wasu manyan Najeriya ciki har da tsofaffin gwamnati da kuma wasu masu kafafen yaɗa labarai Gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammad Bindo Jibrila a karon farko ya karaita zargin da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi na cewa akwai hannunsa a wannan badakala inda ake zargin cewa gwamnan ya karbi naira biliyan 19 da sunan kwamitin tsaro yayin da suke majalisar dattawa Sanata Bindo wanda ma shi ne mataimakin shugaban kwamitin dattawa kan harkokin tsaro a tsohuwar majalisar dattawa da ta gabata yace shi ko kwandala bai karba ba daga ofishin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro kan sambu da suki gwamnan ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa Ahmad Sajo ya ma zargi wasu ɗan siyasar jihar ne da neman bata masa suna a wannan badakala
ƙarya ce da mutane suke son su kaga saboda su kawo rudani ko kuma su ci mai mutunci don cimma burin kansu mu abinda muka sani waɗanda dai suke wannan zargin ya Allah watakila ko su ne ma suka samu suka karbi kudi a cikin waɗannan kudaden ciwon suke son su yi ɓadda sawu amma shi dai gwamnan Adamawa Sanata Muhammad Umar Jibrila bai da hannu a cikin wani al'amari kuma bai ma san da shi
batun ciwaciwar sayan makamai dai yanzu haka ma ya jefa wasu kusoshin tsohuwar gwamnatin Jonathan da kuma wasu masu dasawa da ita komar hukumar yaki da zarmiya da almundana da dukiyar kasa wato EFCC matakan da wasu make ganin yayi daidai barista Biliyaminu kuma mai hanci wannan fafutuka ne a Jalingo na maganin matakin da aka dauka yanzu ka iya magancewa ka cika tashi da dukiyar kasa inda ma ya bada shawarar kafa kotu ta musamman
a yi tribunal mai zama kanta wanda za ta wannan bincike sannan hukunta kowane ne aka samu da laifi yadda doka ta tanadar lalle wannan shine zai kawo ci gaba kuma wannan abun kowa ya san ya kawo matsala wajen yaki da gwamnati take yi da kungiyar nan ta Boko Haram ya ƙara bada karfi wajen kungiya har ta kai matsayin da ba a tsammani don haka dole ne a matse su a fitar da abun da suka sata sa'annan kuma a musu hukunci kamar yadda doka
kamar barista Biliyaminu Lukman shi ma wani masanin Dr. Amoga Captain Namala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama ya ma bada shawarar cewa
wayanda dama suke ganin ba za ta ba su ba yau su ne ake fitar da sunayen su kunya ya shiga cikin iyalin su kunya ya shiga cikin aikin su an tono sunayen su kuma suna ganin kaman suna cikin gwamnati ko kuma suna zurke mukame manya-manya amma abun ya tabo su kowa da kowa kuma ina roƙon Allah cewa wannan abu ya ci gaba haka har ga lokacin da mutane ko da za su dan ji tsoro su bar harkan cin hanci da rashawa su bar harkan cutan talaka su bar harkan kwashi ganima abinda aka ware saboda
Dr. Amoga Captain Namala kenan wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu dake Yola Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonin da kuke aika mana
wanda ya kuma da Amerika ya magana injiniya Muhammad daga Markawa ne ke local government of state Nigeria ina kira ga shi gaban kasa wani sojoji da wani suka ta aranci to Allah a matsayin sa na tsohon soja ya san dokokin sojoji daban-daban ina so a kama su har shi gaban ne a hukunta shi to sun keta ka'ida wanga aiki na ɗan sanda don haka ga ba daidai na ba soja ko ana yaki sai ba shi kuma to da yawa ana yaki sun ba ba da kuma ba ga soja yaki kada kashe su wa amma yanzu ɗaya don an tare hanya mutanen gana bayan Allah na abubuwan al'adun su aka da kurwana suka mutu ta al'adima kwanta gore ta annabin Najeriya
inkiya ta karma tsaron hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. Ra'ayina shine zuwa ga musulman Najeriya da kiristoci na Najeriya a ci gaba da addu'a bisa ga wannan matsaloli daga kunno kai a Najeriya na tashin hankali bisa ga halin da ake ciki ana fama da Boko Haram. Yafar ta zo ta kunno kai ana nan sai ga wata matsala ta faɗo kuma ta sashe ɗan shi'a da hukuma. Muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan matsalolin da ka kunno muna kai a Najeriya ya ba mu zama lafiya a Najeriya. Naku Aminu mai kafe unguwar Galadima Kwantagora ta jihar Nejin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shine akan abin da ya faru a Zariya a cikin jihar Kaduna tsakanin mabiya mazhabin Shi'a da kuma jami'an tsaro na Najeriya. Wannan abu mun yi bakin ciki da abin da ya faru da kuma asarar rayuka da aka yi a kowane bangarori guda biyu. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madorin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Niger. Mazaunin birni Accra Ghana. Ra'ayina shine Allah ya kawo magabata musulmai wanda aka kashe a sojojin gwamnati. Mu dai wannan abin ya dame mu ƙwarin gaske saboda musulmai da dama an kashe su. Saboda mi ko ba yau ba ne yan Shi'a suke irin wannan. Idan aka yi wani taro suka suna wani taro sai su hana mutane wucewa. To gaskiya ba daidai ba ne su kashe mu mutane. Hanya Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Nijar mazaunin birnin Accra Ghana. A huta lafiya.
Yanzu kuma ga Sahabo ya dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Litinin cewa yana da ƙwarin gwiwa rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranci za ta yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Ya ƙara da cewa ƙungiyar ISIS tana ƙara samun koma baya kuma shugabanninta ba su da sauran wurin ɓuya. Jiya Litinin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Turai wato EU ta fara gudanar da shawarwari da ƙasar Sabiya kuma ta ci gaba da shawarwari da Turkiya a shawarwarin da ya cije na tsawon lokaci matakin da daga ƙarshe zai kai ga ƙasashen biyu samun shiga ƙungiyar mai ƙasashe 28 a halin yanzu. Wakilan ƙungiyar EU sun bude shawarwari ne jiya Litinin kan matakai biyu cikin 35 na shawarwari da Sabiya da za su mai da hankali kan iko da tafiyar da harkokin kuɗi da kuma cikakken bayani kan yunkurin sake maido da hulɗar diplomasiya da Kosovo. Rundunar sojojin ƙasa ta Amurka jiya Litinin ta ba da sanarwa za ta gurfanar da Saje Boye Bagdad kan zargin barin wurin aikinsa da kuma jefa abokan aikinsa sojoji cikin haɗari a ƙasar Afghanistan. Bagdad ya shafi shekaru biyar mayakan sa kai na Taliban suna garkuwa da shi kamin su sako shi bara a musayar fursunonin 'yan Taliban biyar da Amurka take tsare da su a fursunan soja da ke sansanin mayakan ruwanta da ke Guantanamo, Cuba. A birnin Baltimore da ke jihar Maryland kuma kusa da nan birnin Washington DC masu taya alkali yanke hukunci sun fara sauraron sharar da ake yi wa wani ɗan sanda da ake tuhuma kan mutuwar wani baƙar fata Freddie Gray.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki da a cikin shirin namu na hantsi, amma can an jima da ranar za ku ji wata tabagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin sai kiyoyi wato Chubahiro Diodune da ya ba da umarni. Da kuma injinanmu Mr. Jimmy Cook, Mahmud Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa a namurin Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.